This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Juma'a cewa yana sa ran Ukraine za ta amince da shawarar kulla yarjejeniya da za ta hada da zuba jarin Amurka a albarkatunta domin taimakawa Amurka ta fanso wasu tallafin tsaronta. Muna sa ran sanya hannu kan wata yarjejeniya nan da ɗan lokaci wadda za ta bamu tabbacin maido da dala biliyan 400 zuwa 500. Trump yana faɗa wa manema labarai a ofishinsa da Oval a lokacin da aka tambaye shi batun yiwuwar kulla yarjejeniya. Trump ya ce wannan babban al'amari ne kuma su 'yan Ukraine suna buƙatar hakan, kana hakan zai sa mu kasance a cikin ƙasar, inda ya ƙara da cewa za mu maido da kuɗaɗenmu. Ya ce wannan wata yarjejeniya ce da ya kamata a ƙulla tun kafin mu shigo ofis. Gwamnatin Trump ta ba da shawarar kulla yarjejeniyar albarkatun ƙarƙashin ƙasa wadda ba a saba gani ba, wanda ɓangaren mafi girman yarjejeniyar ya haɗa da tattauna kawo ƙarshen yaƙin na Ukraine. A halin da ake ce kuma a wani mataki na bazata, shugaba Donald Trump ya kori Janar C.Q. Brown daga mukaminsa na shugaban gamayyar hafsan hafsoshin sojin kasar a ranar Juma'a, inda ya yi waje da matukin jirgin yakin da ya kafa tarihi kuma jami'i da ake mutuntawa a matsayin wani bangare na neman fidda ma'aikatar sojin daga hannun shugabanni da ke goyon bayan bambance-bambance da daidaito a cikin mukamai. Korar da aka yi wa Brown bakar fata na biyu da ya aiki a matsayin shugaban gamayyar manyan hafsoshin ya jefa a kaduwa a ma'aikatar soja ta Pentagon. Watanni 16 da ya kwashe a wannan aikin ya fuskanci yakin Ukraine da kuma fadadar yaki a gabas da tsakiya. Trump ya ce zai naɗa jami'in sojin sama Lieutenant General Dan Rosenstein a matsayin shugaban gamayyar na gaba. A jiya Juma'a ne kungiyar Hamas da Amurka ta ayyana 'yar ta'adda ta ce ta mika wata gawa da ta yi ikirarin cewa wani ɗan Isra'ila ne da take garkuwa da shi Shiri Bibas, wanda rashin gane shi ke barazana ga yarjejeniyar tsagaita wuta. Kungiyar ta 'yan bindigan ta ce ta mika gawar ce ta hannun Red Cross. Kakakin sojin Isra'ila Lieutenant Colonel Nadav Shoshin ya faɗa a dandalin X cewa Isra'ila tana nazari akan wannan ikirarin. Tun da safiyar jiya Juma'a ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Hamas za ta ɗanɗani kuɗanta a kan rashin ba da gawar Shiri Babs wadda take garkuwa da shi kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiyanta tanadar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da wani daftari na bai ɗaya da ya buƙaci ƙungiyar 'yan tawayen M23 a gabashin demokaradiyyar jamhuriyar Congo ta gaggauta kawo ƙarshen zub da jini kada ta janye daga yankunan da ta kwace. Kwamitin ya kuma yi barazanan aza takunkumi akan waɗanda suka tsawaita yakin. Faransa da ta shirya daftarin ta aike da wani bayyanannen sako cewa babu wani matakin sasantawa na soji da za a ɗauka a rikicin na gabashin DR Congo. Manufa ita ce cimma yarjejeniya mai inganci ba tare da sharaɗi ba kuma cikin gaggawa, in ji jakada Nicolas Derver. Ya ce ana buƙatar maido da tattaunawa cikin gaggawa tare da taimakon shiga tsakani a matakin yanki. Ya ce wajibi ne a mutunta 'yanci da kuma tsare yankunan demokaradiyyar jamhuriyar Congo. Daftarin ya kuma kira ga sojojin Rwanda da su daina taimakawa kungiyar M23 kana su gaggauta janyewa daga DR Congo ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba. Mambobin kwamitin sun zargi sojojin Rwanda da ba da taimako kai tsaye ga kungiyar M23. Rwanda dai ta sha musunta waɗannan zargi-zargin cewa tana taimakawa 'yan tawayen. A ƙarshe, 'yan sanda sun cafke mutumin da ake zaton shi ne ya kai harin wuƙa a jiya Juma'a a gidan tarihi na kisan gillan da aka yi wa Yahudawa a birnin Berlin na Holocaust Memorial. inda wani dan kasar Spain ya samu mummunan rauni a cewar ƴan sanda. Nan take ba iya gano dalilin da yasa ya kai harin ba, lamarin da ya faru wuni biyu kafin jefa kuri'ar da Jamusawa za su yi a babban zaben kasar a gobe Lahadi. Kakakin ƴan sanda Florence Nath ya faɗa a wani taron manema labarai cewa an kai harin ne da misalin karfe 6 na yamma da ake gani da wuka ne ko kuma kila wani abu ne daban. Bayan sa'o'i uku wani mutum ya mika kansa ga ƴan sanda.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Na sanyi na an tashi lafiya.
Lafiya kalau malama Grace da fata an waye gari lafiya.
Lafiya limi ya ayyuka.
To wallahi alhamdulillah mun gode Allah ga sunan muna ta yi.
Ai
abin da ake cewa ba wuya ba dadi.
To sai godiya.
Sai godiya.
Muna cikin masu rai muna kuma da aikin yi muna kuma iya yi.
Gaskiya haka ne.
Mun gode Allah.
Alhamdulillah.
Ai na sanyi na a gurguje kafin mu shiga bangaren gaishe-gaishe nan zan ga maka abin da ya dauki hankali na anan Amurkan nan wannan makon anan DC nan.
To anan cikin Washington DC.
Yawa kasan ana yawan bada tikiti in kai laifi ko wani irin ne.
Kware da gaske
na baka mota na menene na menene na gudu ka wuta ta ce ka tsaya ka ki tsayawa na cinna gudu bisa fiye da ka'idan da aka
yawa.
To waɗansu ne daga Maryland.
To
daga jiha ba nan suke zama ba abin nan ita dai motar su register Maryland ne in suka shigo DC aka ba su ticket suka koma jihar su sai ai ta aika musu da ticket suna watsi da shi
to
na ga maka to sai yau shi babban shigar da kara na birnin DC ya ce to court za a kai su saboda ana ta ba su ticket ba sa saurara to kuma ka san ticket nan aka baka idan dala 10 aka caje ka aka baka
wata ta yi zai zama
20 sai koma 40 sai koma 80 to na san yin da mutane guda biyu bari guda da dai na ga abin nan biyu da suka dauki hankali na wani an ba shi yayi laifukan tuki mota 88 84 ciki guda 80 daga ciki gudu yake fiye da kaida a cikin
dizi. Oh, asha.
To na san yana da aka bashi tikiti, ya yi ta watsi da shi, ya yi ta watsi da shi yau tikitin shi ya kai 30,666 da yake ba.
Wajen naira miliyan 50 ake magana fa.
To ka san kuma ba za a yafi ba. Wa'annan sai ya biya ba inda zai je wata kotu ya wanke shi. Saboda wannan laifin dan an bashi dama, an aka baka tikiti za a baka dama idan kana da hujja.
A ni ke sai an bani nace wallahi wallahi ba ta yiwa.
Eh sai ka je ka kai.
A wallahi sai naje kawai.
To ai shi
naje kotu naje kotu na ina da mu. Amma kin sani malama Grace wai har yanzu ba a ce mun komai ba kuma kusan shekara yanzu.
Eh to amma dai ai ka je saboda haka ba
za a ce ba za a ce sun dakatar da wannan ticket din tsawon shekara guda.
To
in ji sai sun kira ni. Nace to shikenan na tafi.
To
ba kira ni ba.
To kaga koya akai zai ta rubanya ba.
A ba zai rubanya ba.
Hukuma ta tara ciki. To ɗaya kuma shi kuma na sanyin nan yan bashi tikiti 115. Daga cikin 115 52 na cinna gudu. To kaji kuɗin shi yanzu abin da hukumar Motor Dicing tana bin shi 27,882.
To shi ma wajen naira miliyan 30.
To kaji.
Ai na san gudansu Sarfi Hashim Gumel na shi na.
To su ba ku shiga taitayin kamun. Kaji da ake hukuma ake ɗaukar ake bin ƙididdiga.
Gaskiya.
Gaisuwar sada zumunci bari mu fara da mika gaisuwar ta'aziya na sanyin nan.
Na'am.
Gaisuwar ta'aziya zuwa ga Malam Husaini Girke Bununu da matarsa Sabuwa tare da Malama Adamu Abubakar dan rasuwar dan su Mulla Umar. Sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga Mr. Abdon Dallagin da iyalansa don rasuwar matarsa Hawwa Abdugito. Allah ya ji kan waɗannan mamata, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen.
To amin sun ma'amin Malama Grace. Haka kuma bari mu mika saƙon gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalan gidan Alhaji Muhammadu Modi Sanyinna wanda shi kuma Allah ya warasuwa a ranar Talata da ta gabata. Alhaji Muhammadu Modi tsohon ma'aikaci ne sosai, malamin makaranta da dai sauransu. Muna mika ta'aziya zuwa ga kaninsa Dr. Zubairu Sahabi Sanyinna wanda aka fi sani da Dr. Zubairu Challenger, da kuma ɗansa Sufiyanu Modi da sauran 'ya'yansa duka, da ma ɗayan ɗan nasa Maniru Sahabi Sanyinna da aka fi sani da Maniru mai hoto Sanyinna. Dukkansu muna fatan Allah ya gafarta wa Alhaji Modi, kuma Allah ya sa ya huta, Allah ya kyautata bayan mu, kuma ya sa mu cika da imani.
Amin summa amin. To na Sanyinna bari mu je zangon gaishe-gaishe. Zan mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta abari ya huce zuwa ga Baba Yumato mai addu'a Jihar Katsina, da mai girma Sarkin Fulani mai addu'a Alhaji Abdulkadir Muhammad, da Abdullahi Laki Funtuwa, sai Adam Harka Tasawa, da Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa, sai Salisu mai shinkafa Son, da Ali Abdullahi Dogon Baga, sai Ismail Mikael Doro, da Biniya Mudi malamin makaranta Ragana. Allah sa Ragana nan haka ne na sanyina.
To amin.
Sai kuma Yakubu Umaru mai Gizawa, da Abdul Aziz dan Goggo mai addu'a, sai Hajiya Magajiya Bello mai addu'a, da Mani Tinau mai addu'a, da Abubakar Abdul Qadir ja gaban mai addu'a, sai kuma Hussein Dali Usman Hadeja da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. Da fatan mun tashi lafiya duka.
To amin, sun ma amin, Allah ya sa haka. Bari kuma mu kara gaisuwar ta wato sada zumunta da fatan alkhairi zuwa ga Ahmadu manaja anguwan karofin madaki a Bauchin Najeriya, sai sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Sule Lami, da uban domin Bauchi Alhaji Nasiru Mu'azu dake kan titin anguwan Bakaru a Bauchi, da sarkin garin Langas dake gundumar Birshi a karamar hukumar Bauchi, da kuma Hajiya Jummati wanda aka fi sani da maman Abba a gidan sarkin yakin Bauchi a unguwar karofin madaki, sai Alhaji Bala Joni na kasuwar muda lawan Bauchi, sai kuma Bala Laba mai Barcelona Garado, da Yahaya Danno Azare, da Alhaji Adamu Abda Beli, da Muhammad my friend Babu Gudu, da Aliko Auta Kafinta Yalwa, da kuma Lawan Bin Hambali MK dan Silba Sokoto, sai Maccu direban keke Lagos a karshe, da Honorable Awwal Madaki da Barmakaho Azare, da fatan dukkan su za su yi karshen mako lafiya.
To amin summa amin.
Matashin mawaki wato Naziru mai Atamfa kenan.
Naziru mai Atamfa. Allah ya sa da Atamfa.
A to akin san suna, aka ce suna lakabi suna Lanzami ne.
To ga wakilin mu rikaya da bakon namu.
Suna Naziru H mai Atamfa.
To a matsayinka na matashin mawaki, shin me jawo ra'ayinka kaga ya kamata a ce ka tsunduma tsin cikin harkar waki-waki?
Kin san ni gaskiya ma na farko tun ban taba tunanin cewa zan kasance waka ta zama sana'ata ba. Hasali akwai abubuwan da nayi sana'an da nayi da yawa a baya. To amma tun ina yaro ina irin waje-wajen yarinta, mamata tana faɗa min takan yi min wasu matsala tsokana ta haka. Kenan kin ga bayan abun ne da shi aka haife ni. Haka ana gaba-gaba-gaba-gaba ya zo har na fara kasida, sai da na fara yi gaskiya, na fara yaban manzana, to daga nan kuma sai abin ya ta gaba-gaba-gaba har zuwa yanzu gaskiya.
To wani irin mataki ka bi domin ka ga cewa ka cimma burin naka?
Gaskiya haƙuri da gaskiya da kuma jajircewa da bin na gaba. Waɗannan abubuwan gaskiya kusan su ne suka kawo ni yanda nake, ban damu da komai zan samu, ni dai kawai ya za ni a cibin. Kuma mutum idan aka ce babba ne shi ya fi ni da zan same shi a guri, to zan ci gaba da girmama shi. Fata ni ma na kawo ni cewa kuma wataƙila ma na wuce yanda yake.
Haka ne. To wani hanya ka bi domin kaga ka fara waki-waki?
Na farko da na fara waka ina samun matsala gurin kiɗa, irin wayanda ake wa kiɗa, sai na zo na fara koyon kiɗa da kaina. Na zo na fara buga kiɗa, to na koyi kiɗa saboda waƙoƙina ne, saboda na tashi zan yi kawai na samu na buga kaya ne da kaina. To haka kuma Allah ya taimake ni na samu wannan daman, wasu ma na yi musu waƙoƙin da kiɗan da an sassan su, kuma ni ma kiɗa waƙoƙin da aka sanna a gari ne da sauransu.
To kodai ka ka bayyana cewa an haife ka ne da wannan baiwa na waka, amma baya ganin wani irin kalubale ka fuskanta a gida sakamakon wannan harka na waka da kace zaka fara a lokacin?
Eh to gaskiya da farko ban samu Allah ba har yanzu ma. Kafin nan babanmu kafin Allah ya babanmu rasuwa shi ma ya goyi bayan haka mahaifiyata da yayi na duka sun ce mun inje in ci gaba da yi tunda sana'a ce ai ba san yanda abincin mutun yake ba. Ni dai kawai kula da ibada.
To kana da uban gida ne?
Eh gaskiya akwai bare ce babu ba uban gida na bare Umar Yam Sharif ne duk duniya ma san san wannan gaskiya.
To wani waka ka fara rerawa?
Wacce na fara rerawa ko kuma wacce aka sani da ita a gari?
Wanda aka san ka da shi wanda yanzu da karira za san eh fa me a tamfane yau a cikin zauren namu?
Eh sun kai hudu ma amma dai bare ni daya. Akwai ta yake cewa nga gida na baby kudi na baby mai kike so fada min na baki kyauta ta soyayya wace aka san da ita kafin wakokina kuma wanda aka san su biyo baya
suka biyo baya. To wani irin wakoki kake iya na soyayya ne ko kuma akwai wasu wakoki da kake?
A'a ina wakokin aure siyasa duk da wakar da ake ta neman abinci ne ina yin ta amma bana wakan zaji ko san mutunci gaskiya.
To tunda baka fuskanci kalubale ba lokacin da zaka shiga wannan sana'a ta waki ko in ce sana'a ta waka, wani kalubale ka fuskanta bayan ka shiga cikin wannan masana'anta?
Eh to kin san ba ma ni ba indai har dai aka ce mutum mai nema yake ko wani bangare yake a ciki, to gaskiya sai fa yayi hakuri dan dole zai fuskanci kalubale daban-daban. A ce ka neman dan haka balle ma a ce a bana mutane ai sai dai kai hakuri kawai ba ka taba zaman wayan da kake so ka zama a ce baka gama da hasala da yake a shi abubuwa da yawa sai ka ganshi dai kai hakuri kuma haka zaka dawo kuma a ci gaba da karuwa ba sai ba kariya ba. So dole ne sai an yi ma abu ne na mutane ba wai da ka ji dace ka kulle kanka ba, a mutane ne yo ni malamai ma nan ake musa sara malamai ma balle ma kai da kake abubuwan ka cikin mutane duk duniya a cikin kai ne can an tare ma can wannan yazo wancan a dole dai kai hakuri wani ba ya su ga kaje wanda suke kan kadamin ba su su ga wani yafi su kin ga yadda abun duk dai irin wannan abun na ba duk wannan kalbalin mun fuskance shi amma mu da yake zuciyar mu a wanke yake mun riga da mun rike Allah
mun mai sanarwa
ko akwai mutane ta zuwa haka ina business hankali ina business din atamfofi shaddoji da sauran su aka sai da su
kace dai dan kasuwa ne babba
a sosai ma ai to ai bara tsaya gude ba kin san a rashin sha'anin rayuwa abubuwa su kan jiya kuma ce kamar waka lokaci ne film lokaci ne in baka tsaya kai da amfani da daman da Allah ya baka ba daga baya sai ka zo kana da rasani gaskiya.
To shada ka shiga daga ciki
eh wannan shi ma lokaci ne wallahi lokaci ne.
A ƙarshe me zaka ce?
Eh to gaskiya a ƙarshe ina fatan alkhairi ga mutane masoyana gaba daya wanda suke bibiya na suke sauraro wakokina ina kaunar su kuma insha Allahu ina nan da kawo musu abubuwa bidiyoyi da albums na wakokina da nake shirin yi musu kuma insha Allahu kamar da suka amshi wannan salon da na kawo musu kin san salon da nake na kawo musu creating nayi kuma suka amsa zan su gaba da ba su nishadi ta wannan salon insha Allahu.
To da wani waka zaka rufe mana karshe?
Eh sai bai rufe da yar shila wata waka ta yar shila wacce ake cewa amsa na yi dan shila duba hakan na yi ham in za a banke a duniya ta hana yi dace da yar shila
da sanyin da anye waka.
Ai to gaskiya wato kin san muna ta samun matasan waka suna tasowa abubuwan sai dai godiya Allah kawai za a ci.
Kamar yadda yace ba na dama ba ko tunanin haka bai ba amma da yake
ba gado ba wani abu haka kawai
yake nan Allah ya tsara mishi rayuwar shi kaga yana kuma tashi kware da gaske. To Allah ya bada nasara mara nazir.
To amin
su ba kwanda karaka ya dawo.
Eh wato bayan gama shagulgulan biki ai dama an dan dau hutu ne
da fatan an koko ma gida baki
to rakin jingibi
wanga buki na turaki Allah ya sa kowa ya koma gida lafiya
to amin su
Allah kuma bada zaman lafiya da albarka da zaman tare mutuka raba ango da amarya
kwarai da gaske
to ga dama ka ce
ina da buhul labari mai buhul labari yau ga kuma ga tsarabar da ya aika mana amma dai a saurara a hankali
assalamu alaikum sashen Hausa na VOA tare da sauraron ma'abuta sauraron wannan kafa ta murya Amerika mai albarka ta kafatanin ma'abuta wannan shiri namu mai farin jini mai maganin hawan jini wato filinmu na abari ya huce labarinmu na wannan sati shine labari mai taken abinda babba ya hango yana zaune yaro ko ya hauri mi ba zai hango shi ba wato labari ne na dan Fulani da yake da wani aboki babarbare ko shi suka hadu babarbare abinda yake tambayar dan Fulani ina godiya saboda dan Fulani yana da godiya shi baya da ita ko shi kafin ya tambaye komai sai ya tambaye shi yaya godiya sannan a gaisa dan Fulani ya gaya ma babansa cewa baffa ina da aboki dan Borno yana kaunata sosai ko shi ya gane kafin ya tambaye komai ma sai ya tambaye ya godiya ta baffa ya ce dan Fulani ni kuma yana ganin kamar ba kauna bace yace a kauna ce suka ta gaddama baffa yana cewa ba kauna bace dan Fulani yana cewa a kauna ce sai ce to ka jaraba shi mana yace to ya zan yin jaraba shi baffa sai ce tunda gashi godiyarka ta haihu yau kuma gobe kasuwa kaga ba da ita zaka je ba idan kuka haɗu da shi inda ya fara tambayar yaya godiya sai ka ce masa tayi abin da kake so dan Borno Allah bashi duk abin da fito na farko a bakin sa sai ka zo ka ga ban haka ko aka yi suna haɗuwa kasuwa dan Borno kamar yadda saba a dan Fulani ya shigo kasuwa yaya godiya sai dan Fulani ya kada baki ya ce a ai godiya ta abin da kake so dan Borno abin da fito farko a bakin dan Borno sai ce ta mutu sai ce a ta haihu dai ya ce to madalla dan Fulani yana koma gida sai ga baffa ya ce lalle baffa abin da ka ga man gaskiya ne aina ga mu dan Borno cewa godiya ta abin da kake so dan Borno abin da fito bakin sa kawai sai ce bai ta mutu sai ce ta haihu dai sannan aka gaisa yace to shikenan kai kaga yanzu ka gano abin da ga ma yace eh yace to baffa ya kai ka gano cewa abin nan ba kauna bace yace to kai dan Fulani gadon gidanku shanu gadon gidan bare-bare dauki dawaki har idan ka ba mai kudi aka bashi kyauta sai a ce an kara ma Borno dawaki ce kai kana da gadon gidanku shanu kana da kuma da godiya dan Borno ba da gadon gidan su doki ba da gadon gidanku shanuwa to ya za a aikace yana abin nan yana kaunarka ai tambayar da yake ba wai yana tambaye ka bane baya son ka da ita ne yace eh lalle baffa na yarda abinda babba ya hango yana zaune yaro ko ya hauri mi ba zai gano shi ba wannan shine karshen labarin mu na wannan sati sai kuma wani lokaci za mu ci gaba in Allah ya so da wannan labarin a huta lafiya na ku Shehu Abdullahi Jangebe da lakin Jangebe sai mu sake haduwa ta gaba insha Allah
Wannan
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin suka hada da Julie Leather Pressure da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.